صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الحق أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة الحق يا بودا قوديا دوكاكا سنتبتك الله سبحانه وتعالى منا قال جدد قوديا قليش دي ساكي قدر لنا يوان محظوة وانا لانا تيوتا جمعة أخو وتتكي عيدي قوة نساتي wanda yayi daidai da 5 ga watan Ramadan hijira 1440 daidai ya daidaita da 10 ga watan 5 Gregorian calendar 2019 inda jiya muka fara gabatar da karatu a daidan wannan farfajiya muna addu'an Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarmu kuma Allah ya yafe mana kusakulan mu ya karbe ibadun mu dan uwa mata an ba ku manta ba jiya mun yi magana muka ce insha Allah ta'ala kai tsaye zamu tsunduma cikin suratul kafi yau ana kiran wannan sura ne da suratul kafi saboda a cikin ta akwai labarin da Allah ya kawo mana na waɗansu mutane da suka shiga cikin wani kogon dutse wannan sura ce da aka saukar da ita a garin Makka ita wannan suratul kafi dama wuri guda biyu ne a cikin surorin alqur'ani ko a ce makkiya ko a ce madaniya in an ce makkiya ana nufin surar da aka saukar da ita a makka ko da kuwa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya baya cikin makkan in dai lokacin ba ai hijira ba to sunan wannan sura makkiya suran da aka saukar da ita a madina kuma ko da kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi makkan ne misali aikin haji sai aka saukar masa da sura a wurin to ba za a ce madaniya bace dan yana garin Madina tunda dai ya riga yayi hijira ya dawo garin Makka to sunan wannan sura makkiya ɗan uwa mata mun gane wannan to yawancin surorin da aka saukar da su a Makka su ne suka fi yawa fiye da waɗanda aka saukar a Madina waɗanda aka saukar a Makka mabiya yawan abinda suke magana akai tauhidi ne da kadaita Allah ta'ala gulin bauta da tsarkake shi daga wani kazanta da kuma shirka surorin da aka saukar a makka a cikin alqur'ani su 86 ne wannan tana ciki su 86 waɗanda aka saukar a madina kuma su 28 ne waɗannan in muka hada 86 a tara da 28 su ne adadin surorin alqur'ani to wannan surar da za mu karanta suratul kafi ita an sabkar da ita ne a garin Makka tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kenan ko kafin ya hijira ya dawo garin Madina kun san annabi sallallahu alaihi wasallam muna ji kuwa Allah ya muku albarka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina yayi shekara 40 a garin Makka kana Allah ta'ala ya aiko shi da manzanci da kuma annabta shekara 40 da wannan ne malamai suka ce cikar hankalin mutum ya zama mai cikakken hankali shine yayi shekara 40 a duniya yanzu nan mutumin da bai shirya ba ya shekara 40 bai yi hankali ba to fa sai a hankali tunda dai duk lokacin da yake na yarinta ya kare kun san idan aka ce wani tsohon banza ne to da can ma yaron banza ne to da ya shekara 40 Allah ta'ala ya aiko shi da annabta da manzanci yayi shekara 13 a garin Makka shekara 13 in an hada ya zama nawa ga 40 ga 13 ya zama 53 to a waɗannan shekaru guda 13 da yake annabi manzo abinda a waɗannan shekaru guda 13 shekara 10 daga ciki abinda ake kira a kai shine kawai tauhidi kadaita Allah ta'ala da bauta shi kadai babu wani maganan sallah a shekara 10 fa ba maganan azumi ba maganan zakka ba maganan komai iya abinda zaki kice kin yi imani kice kin yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kin yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne babu sallah a wannan lokacin a shekara 10 duk yana annabi manzo iya sakon da yake isarwa kawai a yarda Allah shi kadai ne abin bauta annabi Muhammadu shi manzon Allah ne shikenan a lokacin ko kule babu lokacin da yake wa'azin ma tare suke wa'azi da shi da matar shi na Khadija sai ga muna fahimta na'am jayyid to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shekara 10 ne a Makka yana annabi manzo daga nan kuma Ubangiji madaukakin sarki ya ainihin wato kawo masa da sakon tafiya zuwa ga sama dan yaje ya karbo sallah anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akai Isra'i da shi da Mi'raji aka karbo sallah a shekara 3 akai ana sallah a garin Makka sannan daga nan manzon Allah yayi hijira ya dawo garin Madina mun fahimci wannan gurin shekara 10 kam babu sallah tauhidi ne kadai tsagwaran ka yarda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ki yarda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammadin manzon Allah ne shikenan sai ki ta zaman ki ba ruwanki da sallan azhar ba ruwanki da al'asar lokacin ba a saukar da hukuncin sallan ba saula shekara 3 ya kauro zuwa garin Madina daga nan kuma sai aka saukar da sallah yanzu an shekara nawa ana sallah a garin Makka manzon Allah hijira 3 daga nan yayi hijira ya dawo garin Madina kuma yayi shekara 10 anan ne aka saukar da hukunce na abin da ya shafi azumi da komai da komai amma da kafin azumin watan Ramadana azumin Ashura ake a kwatankwacin farilla da Ramadan yazo sai Ashura ya zama sunna ga kuma Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum yau banji ajin yayi shiru ba ko dai ya kamata mu dan yi shiru mu saurara saboda haka to ita wannan sura an saukar da ita ne a garin Makka yanzu manzon Allah ya yi shekara nawa kenan a duniya shekara 40 Allah ya aiko shi da manzanci yayi shekara 13 a Makka yayi shekara 10 a Madina Allah ya karbi kwanan shi in an hada ya zama shekara nawa 63 to yanzu in kun ji ana cewa bana hijira shekara 1440 yanzu ba fa mutuwan manzon Allah yake magana ba hijirar shi daga Makka zuwa Madina bana shekara 1440 yanzu idan aka cire 10 daga mutuwansa ya zama 1400 da nawa da 30 mutuwan manzon Allah kenan bana shekara 1430 daidai anya kuna fahimta kuwa to bari mu shiga surar mu ji wannan sura kamar yadda muka yi magana ana kiranta da suratul kafi sura ce makiyya tana da ayoyi a cikinta yawan ayoyin suran guda 111 yawan ayoyin wannan sura da za mu karanta guda 111 yawan kalmominta mun gane kalma ko kamar yin aka ce alhamdu kalma ɗaya kenan yawan kalmomin da ke cikinta guda 1567 sai kuma bagakenta ɗaya-ɗaya-ɗaya-ɗaya-ɗaya muka ɗauko gaba ɗaya muka haɗa su kwatakwam daga a ɗauko misali a ce alibi lamu hanurgol mimi deli ko alibi lamu zali yarodi ina jin haka ne ban bata ba ko na'am to in muka haɗa su gabaki ɗaya kowane baki ɗaya-ɗaya-ɗaya tana da yawan bakake guda 6460 daidai amma kuna fahimta kuwa to wannan sura kenan suratul kafi to sai kuma mawdu'u har ra'isi abinda sura take karantarwa abinda zamu ji a cikin ta mu kashe kunne da kyau mu ji fa kuna ji kuwa Allah ya muku albarka wannan sura an fara ta da alhamdu akwai wasu surori a cikin alqur'ani wadanda suka fara da alhamdun ba ita kadai bace su biyar ne akwai sura ta farko Saba'ul Masani wacce ce Saba'ul Masani suran da muke karantawa in zamu yi sallah Fatiha ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ina ita ma da alhamdu ta fara sannan ta biyu akwai suratul an'am alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa allazi khalaqahum min tinin thumma qada ajalan wa ajalan musamman indahu thumma antum tamtarun ila akhir as-sura ba mun ji biyu ba na uku he suratul sabai alhamdulillahi allazi lahu ma fi as-samawati ko na hudu he suratul fatir الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في كرك ما يشاء سيكم ونن تبير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولن ننسون سورة إن سك فاردا الحمد لله سنن دك ونن سورة إن مكا كلغا كما يند مكا جي duk suna magana ne akan farawa da godiya da Allah wanda Allah ta'ala ne yace godiya ta tabbata ga Allah ma'ana godiya ta tabbata gare shi Allah kenan to wannan sifa na alhamdu babu wani mutum da za a yi mishi irin wannan godiyan sai Allah in uwa mun gane kuwa yanzu misali idan aka yi aure ina ce bayan an daura aure ka shagari wa shagari kenan akwai waɗanda ake diba kaga dattawa su tafi su ce gara mu je gidan waɗannan waɗanda suka ba mu ya mu yi godiya ko ina ana zuwa wannan godiyan to duk yadda za a yi sai dai a ce za mu je mu yi musu godiya da wannan irin ni'imomi da Allah ta'ala ya sa aka hada amma in za a yi maganan ba za a kira shi da hamdu ba in dai ka ji ana maganan alhamdu sai dai ga Allah shi kadai a yanzu in dai da wanne sai a ce ashukuru shi kuma ashukuru shi ma godiya ce yana iya daukar kai wa mutum sannan kuma yana iya daukan a dangana shi zuwa ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana ko ilimin yayi zulfi mu sassauta na'am kamar inda Allah ta'ala yake cewa anishkurli sai ce me wali walidayka kun ga Allah ya ce ayi mishi shukura godiya na shukura sannan ya ce ayi wa iyaye ma amma mun ji inda ya ce anihmidli wali walidayka to alhamdu ba zai iya dauka ga kowa ba sai ga Allah shi kadai ɗan uwa mun ji wannan gurin Allah ya muku albarka to wannan sura ta'arradati suratul karima li salasati qasasin wannan suran ta bijiro da wasu manya-manyan kissosi a cikin ta guda uku in kun lura da karatun da muke na mata duk waɗannan shekarun za ku ga sai mu dauko wata sura wanda za ta ba mu fa'ida in muka dauki karatun gobe idan muka zo sai mu dora a kai dan mu fiso da wasu hukunce-hukunce a ciki wanda zai amfanar da mu da tarihin abin da kuma tasirantuwar ayoyin a gare mu gaba daya domin in ka ji ana maganar sira tarihin wani abu da Allah ya kawo a cikin alkur'ani ba ana mana magana bane mu dauka kamar irin yanda muke tatsuniya a zo ana shirgawa ko muna karanta wani Nobel ko wani abu makamancin wannan ko kuma muna kallon wasu kai sunan mu na ainihin wato na Hausa ko wani abu makamancin wannan ba haka bane Allah yana gaya mana wannan abin ne dan cikan ikonsa da kudirarsa da kuma tabbatar da imani gare shi kuma ayoyin su tasirantu a gare mu domin shi alkur'anin da muke kallo an saukar da shi ne a gare mu domin mu yi imani ya wanke mana zuciya ya warkar mana da cututtukan mu na zuciya sannan kuma mu karanta shi mu yi aiki da shi mu yi imani da shi mu shiga aljannan Allah ina ce dan haka ne ai Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani yace law anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah ga wa aka buga misalin وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله ce ina kun ga wannan alqur'anin da za a saukar da shi a dutsi Allah ce wallahi da kaga dutsin ya rugurguje dan tsoron Allah dutsin da ya rugurguje dan tsoron Allah amma ke a karanto ayoyin wuta a karanto ayoyin wuta a karanto na aljanna ba fus babu canji to Allah ya ce da a dutse aka saukar da shi ma yace wallahi da kaga dutsin ya rugurguje dan tsoron Allah amma Allah ya ce wannan misalan na Qur'anin wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun ana buga shi ne muna buga shi ne ga mutane dan su yi tunani to yan uwa in muna karantawa mu sa tunani mu gyara ayyukanmu ya zama alqur'ani ya kala mana imani kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'anin ta yadda za a gane mai imani a cikin suratul anfal ubangiji madaukin sarki yace innamal mu'minuna allazina, mun koma can anfal kenan, yace mai imani kan masu imani na kwarai. Allah yace innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum, idan ana ambatan Allah ana karanta ayoyin Allah zukatan su suna tsorata. Yanzu ke ma ta yanda zaki gane ke mai imani sai ko baki da imani, ko imanin ki ya rube ko kuma bai rube rubuk ba, ya dan rube kadan ne. Idan aka karanta ayoyin Alkur'ani sai ya tasiranta a zuciyarki, to alaman kina da imani kenan. Abinda ake nufi da tasiri a zuciya, yanzu mutun yana aikata wani mummunan aiki sai ji an jawo ayan Qur'ani ko hadisin manzon Allah akan wannan abun, ai da ka ji kaman da kai ake ko, sai ka ce to daga yau na bar wannan abun, to alamar kina da imani kenan. Amma nan in aka jawo aya, aka jawo hadisin manzon Allah, ka ji yayi daidai da abun da yake aikatawa, baka daina ba, to alaman imanin ya rube yayi zauni kenan. Shine Allah yace idza zukirallahu wajilat qulubuhum, masu imani idan aka ambaci Allah zukatansu suna tsorata. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, idan ana karanta ayoyin Allah akan su masu imani yana kara musu imani. Allah yace wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma masu imani ga ubangijin su suke dogara, ba sa dogara ga kowa sai Allah. Ya kara sifanta mana yace allazina yuqimuna salata ko wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sune wanda suke tsayar da sallah kuma suke bada zakka a abinda muka arzuta, suna ciyar da shi, suna bada zakka, suna taimakon talakawa, suna taimakon marasa karfi, suna taimakon marayu, suna kuma taimakon addinin Allah. Allah ya siffanta mana wannan shine siffar masu imani. To ita wannan sura abu na farko kenan, tana karantar da mu ɗaya daga cikin kissosi na Alkur'ani, fi sabili taqariri ahdathiha al-asasiyya li tathbit al-aqida. Allah ta'ala ya kawo mana wannan ne domin ya tabbatar mana da aqida, mu samu kyakkyawar aqida ta al-sunna wal jama'a. Sannan abu na biyu, suran tana karantar da al-imanu bi azamati zil jalali wal ikram, tana karantar da imani ga da girman Allah ta'ala mai girma da kuma karimci Allah. Sannan kissa na farko da yazo a ciki shine qissatu ashabul kafi, wa hiya qissatun tabakhiyatun bin nafs fi sabil al aqida, sura ce da take mana bayani na tausasa rai ya samu kyakkyawar aqida. Wasu matasa ne masu imani, allazina kharaju min biladihim firaran lidinihim, zamu ji kissan fa cikin suran, kuna fahimta kuwa, zamu ji kissan wasu matasa ne masu imani wanda suka fita suka bar garin su inda aka haife su mahaifar su don su tsira da addinin su. Kun san duk inda aka haifi mutum ba inda ya fi dadi a gunsa kamar nan, amma saboda imani da Allah suka bar wannan garin nasu don su tsira da addinin su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi da ya hijira ya bar garin Makka, yana fita wallahi yana waiwayawa yana duba mahaifarsa, yace in ba dan umurnin Allah ba da ba zan bar ki ba Makka. Yanzu nan da a ce an haife ki, ai shi yasa muke jinjina muku iyaye mata, Allah ya muku albarka. Kaga an dauko wata mace a can garin su, an kawo ta wani kauye ta zauna zaman aure, kuma tana hakuri bata san kowa ba a duniya, amma sai ta je ta zauna a wannan gurin ta yi zaman aure, sai dai in iyayenta sun tambaya ya wance a ce lafiyanta kalau, in ta yi dan karamin jinya ma dai yayi mijin ya ce lafiyanta kalau ba matsala. To kun ga ashe yanzu da mutum zai yi tafiya ya tafi wani gari ya je ya zauna a wancan garin wasu kwanaki, ko da birni ne kuwa, idan ya koma ƙauyen su cikin jeji, sannan ne zai ji zuciyarsa ta natsu, sai alhamdulillahi na dawo gida. Ina fata kun gane wannan, haka ne ko ba haka bane? Duk inda kai tafiya ku tambayi waɗanda suka yi makaranta a wani gari, idan da aka ce zaki koma makaranta saura kwana ɗaya ko biyu, sai ki ji kaman wani zazzabi yana damun ki. Ai mun sani tsakani da Allah, sai ka rika jin wani abu kullun a cikin tunani. Idan da kuma aka ce zaka dawo gida hutu, to nan inda dan sauran abinci ma zaka yi kokari ka fallagar da shi ya kare. Saboda me? Saboda kina tunanin zaki dawo gida. To waɗannan matasan da zamu ji tarihin sa Qur'ani, kuna gane maganan kuwa? Allah ya muku albarka. Waɗannan matasan da zamu ji Allah ya kawo mana kissansu a cikin Alkur'ani, su saboda addinin Allah dan jaddada cikar imani suka bar mahaifarsu don su gudu su je su tsira su yi addinin su. Akwai a cikin wannan sura kissa ta biyu, kissatu Musa ma'a Khidr. Za mu ji kissan Annabi Musa tare da Khidr lokacin da Allah Ta'ala ya ba mu labari duka za mu ji. Ke in ana karanta Alkur'ani ba sai ki ji kamar kina nan aka yi abin. Za mu ji da ikon Allah. Sannan bayan haka wayya qissatun tawadhu fi sabilillahi li talab al-ilm fi sabil talab al-ilm. Wannan kissan abinda zai nuna mana kissan Annabi Musa da Khidr alayhi salam zai nuna mana kissa ne dan mu samu kaskantar da kai wajen neman ilimi a gurin dukkan wanda damu nemi ilimi a gurin sa. Sannan abu na gaba wannan kissa ta uku shine qissatu Dhulqarnayn. Akwai wani mutum da ake cewa Dhulqarnayn wanda yake Allah Ta'ala ya bashi shugabancin duniya, ba Annabi bane fa, ɗaya daga cikin magabata ne da Ubangiji Ta'ala ya kawo mana tarihin sa a cikin Alkur'ani, wanda a cikin musulman duniya wanda ya shugabanci duniya gabaki ɗaya da shine da Annabi Sulaiman. A ce musulmi ne ya shugabanci duniya, duk su Fir'aunan nan da muke ji ai iya yankin su ne kawai. Amma shi wannan Dhulqarnayn duk duniya ta ko na har bangon duniya yaje ba Allah ba mu labari ba Alkur'ani. Sannan sai Annabi Sulaiman. A kafirai kuma akwai mutum biyu su ma wanda za mu ji tarihin da ikon Allah. Akwai Bukht Nasar wanda yake kafiri ne shi ma ya shugabanci duniya gabaki daya. Sannan akwai Namrud bin Kan'an. Waɗannan su ne kafirai guda biyu da suka shugabanci duniya gabaki daya, musulmai ma guda biyu a cikin kissoshin da za mu ji da ikon Allah. Sannan abu na gaba ita wannan suran kamar yadda Allah Ta'ala ya gina mana waɗannan kissosi a ciki, akwai misalai da dama da Allah ya yi mana don mu gane gaskiyan al'amari a cikin rayuwa. Sannan bayan haka har yanzu a cikin wannan sura za mu ji magana a kan abin da ya shafi wato illan alfahari, fariya ko da dukiya ko da kyau, duk ba abin alfahari ba ne. Abin alfahari shine mutum ya mutu ya cika da imani ya shiga aljanna, kawai shine abin alfahari. Wallahi banda shi babu wani abin alfahari. Illar alfahari da duk wani abin da Allah ya fore miki, ko dan kin auri miji kansila ko ciyaman ko dan majalisa, za mu ji illan alfaharin da abinda alfahari ya saukar da abinda alfahari yake aifarwa duka a cikin wannan suran. Bari mu tsaya anan sai mu fada cikin suran Tsundungan. Ina ga kamar lokacin ya tafi da yawa ko
Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
وبنجي ما دوك ينسلك يجي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قديات تبتغى الله wannan wanda ya saukar wa bawansa littafi. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar wa bawansa Annabi Muhammadu kenan, ya saukar masa da wannan Alkur'ani. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja, wanda a cikin littafin Alkur'anin babu wani karkata, babu wani abin da ba daidai ba. Godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar wa manzon Allah wannan. Ke dan Allah yanzu in ba dan Allah ya aiko manzon Allah da Alkur'ani ba, da ina zaki ji tarihin Annabi Musa? Da ina zaki ji tarihin Annabi Nuhu? Da ko a tatsuniya ba zaki ji ba? Da ina zaki ji tarihin Annabi Sulaiman? Sannan in ba dan Allah Ta'ala ya aiko manzon Allah ba, ya saukar masa da wannan Alkur'anin ba, da ina zaki san wani abu mai suna aure? Da fa haka zaki zauna kawai irin yanda dabbobi suke zama ba dan shari'ar musulunci ba? Da ba za a gane ina kanwarki, ina addarki ba? To ta ina za a gane? Yanzu dabbobi ina za mu san wannan kanin wannan ne ko wannan wannan? kai ne fa akuya ce fa za ta haifi taure amma in ya girma sai ka ce alhamdulillah akuya ta tana da taure kuma dan ta ne haka ne ko ba haka bane to kun ga yanzu alqur'ani al'aiko manzon Allah Allah ta'ala yace wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yanzu aiko manzon Allah rahama ne ga halittun duniya gabaki daya Allah yace bamu aiko ka ba sai dai rahama ga masu imani ga halittun duniya da yazo da kalmar abdu yawancin idan muka ji kalma ta abdu sai mu dauka ana nufin bawa mai bauta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kira shi bawan Allah to kaman ka yabe shi ne ka yabi manzon Allah ne Allah ta'ala ya gaya mana a guri da dama a can ma yace tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira wa annahu lamma qama me ya fada wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada ina dukun jan kira manzon Allah da abdullahi anan subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir kun ga duka wannan yin kaji an ce abdu anan ana nufin manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam to wannan ayan Allah ta'ala yace qala al-musannif malamin nan yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba ay as-sana'ul kamil ma'a at-ta'zim wal-ijlal lillahi yabo cikakke tare da girmamawa da kanzamawa ga Allah shi kadai allazi anzala ala rasulihi muhammad wanda ya saukar wa annabi muhammad manzansa alquran alqurani alaihi a gare shi wa ala ni'matan alaihi wa ala sa'iril khalqi alqurani ni'ima ce ga manzon Allah da kuma sauran halittun duniya gabaki daya kamar yadda na ga ya mana ai mun gane ni'iman da alqurani ya mana in ba dan shi ba da ba mu san komai ba a duniya da yadda za mu sa riga sai da Allah ya gaya mana a Qur'ani Allah ya ce ya bani adama ko kada anzalna alaikum can kenan gabar gabar libasan yuwari sawatikum warisha Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair duk yadda za ku sa hijabin nan a Qur'ani duk Allah ya kawo mana Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina me za ku yi yudinina alaihinna min jalabibihinna ina kun ji maganar hijabi ya zo a qur'ani to duk abin da kika sani na rayuwa da zaki ki ji dadi Allah ya gaya mana a qur'ani manzon Allah ya mana bayani ashe mu ma ya cancanci mu yi godiya mu ji dadi da Allah ya aiko mana manzo rahama gare mu kuma Allah ya aiko shi da wannan littafi alqur'ani yanda za mu samu hukuncin rayuwar mu gabaki daya yanda za mu yi rayuwa wannan alqur'ani manual ne akan dukkan dan adam ko mun gane manual yanzu misali in kin je zaki sai sabuwar waya koda ko karama ce balle kuma babbar waya yanzu in kika saye ta a bangwanta ina ce za ta zo da abun charging ta har da abun kunne sannan bayan haka akwai takarda a ciki ko babu takardan idan yazo baya zuwa har da hoton wayar a jiki sannan in yazo da hoton wayan ai kowanne za ga an ja sanda an yi aro an rubuta ga yadda za a yi amfani da ita a jikin takardan ko babu ne to alqur'ani ina ce dai idan ka karanta zaka gane ya zaka yi amfani da wayar a jiki zaki ga za a caza ta zuwa lokaci kaza kafin a yi amfani da ita ina ce haka ne sannan za a yi kaza duk zaki ga yadda zaki yi amfani da ita a wannan wayar to yanzu dan adam mutum da Allah ya halitta wannan alqur'anin da muke karantawa kamar manual din rayuwarsa ne da zai rayuwarsa gabaki daya a ciki amma mun gane wannan misalin Allah ya muku albarka to Allah ta'ala yace shi wannan alqur'anin walam yaj'alahu iwaja ay lam yaj'al fihi shay'an min iwajin la fi alfazihi wala fi ma'anihi walaysa fihi ayy aibin aw tanaqudin alqur'anin babu karkata a cikin sa ko kadan a wajen lafazin furta shi sannan haka ma a wajen ma'anarsa sannan a cikin alqur'anin babu aibi kowane iri sannan kuma babu tukka da warwara babu tukka da warwara shine at-tanaqud babu abinda za a ce maka Qur'ani ya ce kaza, sai daga baka ce da Qur'ani ya ce kaza, kuma ya ce an fasa a ce kaza, ba tuka da warwala a cikin Al-Qur'ani. Allah ta'ala ya ce shi wannan Al-Qur'anin la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Babu wani abin da ya baci a cikin sa ta gaba ko ta baya, saukakke ne daga Ubangiji mai hikima kuma abin godiya. Ina kun ji Al-Hamidu ma yazo a san min hakimin hamid. Wannan Al-Qur'anin duk yadda zaka yi kokarin ka kawo wani abu na gyara a ciki ba zai karba ba. Babu tanakubi a ciki, babu gyara a cikin littafan da Allah ta'ala ya saukar ga baki ɗaya na duniya da Tauran, kuna fahimta, da Injilan, da Zabura, duk babu littafin da Allah ya alƙawarin kiyaye shi da kare shi sai wannan littafin da ke gabanmu, wanda ya zama ginshikin rayuwarmu yadda za mu yi rayuwa, shi Al-Qur'ani. Allah ta'ala ya bamu labari a cikin Al-Qur'ani, inna nahnu nazzalna dhikra ko wa inna lahu lahafizun, yace mu Allah, mu dinnan, mu ne muka saukar da Al-Qur'ani, kuma lalle mu masu kiyaye shi ne masu kare shi. Duk fahimtarka bayan da zaka yi ka kawo mana gyara Al-Qur'ani, mu yadda wallahi ba zai taba yiwa ba. Idan ka dauko Qur'anin ma ka ce ka jirkita shi, to yana kan kwakwalwan alaran ma, yana nan a ciki, me warin sa na kwakwalwan shi ya kwashe shi ga baki daya. To yanzu idan ka kawo gyara, ba zai ji bane, ba zai gane cewa nan barna akai ba, zai gane wallahi. Ko kisra ka dora akan fata, sai wanda ya haddace Qur'ani ya gane. Kar ka dauka in ka dora zaka sha, a'a, sai dai ya shiru ya barka. Ni wallahi yanzu in kana karanta Al-Qur'ani da ka bata, kana bata sai na ji kirji na yi ras, kaman wani abu ne ya same ni, na rantse da Allah, saboda na san ka bata. To kun ga Al-Qur'ani kenan, babu gyara a cikin sa, babu barna, babu kuma tanakubi a cikin sa. Allah ta'ala yace qayyiman liyunzira ba'san shadidan ay mustaqiman la ikhtilafa fihi wala tanaqudin. Al-Qur'ani a daidaice yake, babu sabani a ciki, babu tukka da warwara. Sannan bayan haka Imam Tabari yace haza min al-mutaqaddim wal-muta'akhir ay anzala al-kitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah ya saukar da Al-Qur'ani nan daidaitacce, bai sanya wani karkata ko bata a cikin sa ba. Allah ta'ala yayi alƙawarin kiyaye shi. Banda Al-Qur'ani babu wani littafin da zaka ga, ko dai a ce tiji wasaf ne, ko mun karancin tiji wasaf din, a ce ke ne kika bude wannan tiji wasaf din, kika haddace shi, kika iya, wallahi in aka rike shi aka ce ki zo ki yi shi kamar yadda aka haddace Al-Qur'ani, wallahi sai kin ji kin bata. Wane ke? Ba zai yi ba. Sannan Al-Qur'ani babu wani littafin da ba a gajiya da shi kamar Al-Qur'ani. Yanzu misali ki dauki Alhamdu, ba Fatiha bane? Idan kika zo sallah, a sallan azhar zaki karanta, al'asar zaki karanta, a magariba zaki karanta, a isha zaki karanta, a alkawejin ki ma zaki karanta, ko ba za a karanta bane? Yanzu akwai ran da kika ce wallahi ni kan Fatihan nan ma na gaji, bari in dan canza ta. Zai yu ke kanki in kika zo yin karatun, sai ki ji bai zauna daidai ba. Saboda me? Saboda Al-Qur'anin babu tanakubi a cikin sa. Kuma duk wanda ya karanta shi, da zalan ka karanta, yanzu idan kika rubuta wani rubutu, wasika ce kika cika fefa kika ajiye, sai kika ajiye ta, baki kai ta inda zaki kai ba. Muna fahimta? Bayan kwana biyu sai kika ce bari in dauko wasikan nan in duba, wallahi kin samu gyara. Ke kika rubuta da hannunki amma kin samu gyara, ko ba haka bane? Sannan ki ajiye ta, ki saki ajiyewa, in aka kara sati ɗaya ko wata ɗaya, sai ki dauko ki ce bari in dubi wasikan nan karanta. Kina karanta sai kin ga ko wani ke mai lankwasa da yake son ki dan kara lankwasawa, ko wani digon da baki ba, sai kin samu gyara. Haka ne ko ba haka bane? Amma nan da zaki dauko Al-Qur'anin nan kina karantawa, yau ki karanta, gobe ki karanta, jibi ki karanta, har mutuwanki, ƴaƴanki ma su kare su mutu, ba wanda zai ce yau na samu gyaran Al-Qur'ani. Kun ga wallahi yaji Allahu 'iwaja. Muna karkashin wayannan ayoyin ne fa. Allah ta'ala yace wannan Al-Qur'anin miƙaƙƙe ne, inji Allah, a santa yake, babu karkata a cikin sa. Allah ta'ala yace bayan haka Allah ya aiko shi ne liyunzira ba'san shadidan min ladinhu, ay liyunzira bihadha alquran alkafirina azaban shadidan min indihi ta'ala. Allah ya aiko Al-Qur'anin nan dan yayi gargadi ga kafirai da waɗanda suka yi ƙin imani da azaba mai tsanani a gurin Allah. Duk wanda aka saukar masa da Alkur'ani sai ya kiye dauki wannan Alkur'ani yayi aiki da shi, to lalle kuwa ya dauki Alkur'ani ya masa rikon sakainar kashi ya bar shi kara zube bai tasiranta zuciyarsa ba, zaka iya gani abin mamaki. Ga wata ta haddace Alkur'ani ko wani ya haddace Alkur'ani amma haddan Alkur'anin da yayi bai san ma'anarsa ba, bai san fassararsa ba, sai ka ganshi sai dauki ayan Alkur'ani sai rika dangana ta da wani abu, innaka mayitun wa innahum mayitun, yace wai maganin mayu ne. Ta ajiye wani dan kolanta a gida, shi aikin wannan kolan kullun in dare za ta bashi dan shinkafa da doya, shi kuma ya kawo mata allo uku ko hudu na ya Allah. Haka ne ko ba haka bane? Ana samu ko ba a samu? Sannan a dauko aya a ce maganin kaza ne, walau tare isfazu fala fauto ukhizu min makanin gari, kun san mu da irin waɗannan da yake mu kolawa ne mun, to duka irin wannan da ake yi a dauko Alkur'ani a duka jujjuya shi da irin wayannan ma'anoni, ko kuma a dauki Alkur'ani a rubuta shi a kunshe shi a ilaya da shi dan Allah, wanda ya wannan ya kyautawa Allah, ya kyautawa Alkur'ani. Allah yace walaqad yassarna alqur'ana lilme lizikr, yace mun sauke alqur'ani domin ayi wa'azi da shi. Allah yace fa hal min mudzakir, yanzu akwai wadanda suka wa'azin kuwa? Akwai wadanda alqur'anin ya zama wa'azi gare su? To ƴan uwa, idan aka karanta mana ayoyin alqur'ani ya tasiranta a gurin mu, mu yi aiki da alqur'ani, shine manufa. Alqur'ani shine littafin da idan ka iya shi, ka karanta shi, ka yi aiki da shi, za ka samu saukin rayuwa a duniya, kuma za ka samu saukin rayuwa a lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Alkur'an was-siyam yashfa'ani yawm al-qiyama. Kun ga wannan Alkur'ani da muke karantawa da shi da azumin nan da muke yi, ba cikin azumi muke ba yanzu? Manzon Allah ya ce suna ceto ranar tashin al-qiyama. Wane irin ceto? Alkur'anin zaki ganshi dungulungum ya zo gaban Allah ya ce ya Allah, wannan baiwar taka ƴar wane, matar wannan nan, ƴar garin dukkunan wanda ta zauna a anguwan gwanan nan ko a anguwan duggene ko na, ya Allah ta karanta ni dan kai dan neman yaddar ka Allah. Ya Allah, abinda nake so ka taimaka wannan mata, ka fitar da ita daga kunci ka saka ta a gidan aljanna. Sai Allah ya ce na mata alfarma saboda kai Alkur'ani. Yanzu Alkur'ani ya yi ceto ko bai yi ba? Sannan haka ma azumi, shi ma azumi zai zo gurin Allah ya ce ya Allah, wancan nan ƴar wane, jikan wane, matar wannan nan ta yi ni dan kai dan neman yaddar ka Allah, ta hana bakinta ci, ta hana bakinta bakar magana da zagi da zugi ta malla na ƙarya da duk wani abu, ta hana bakinta da shi, ta hana kanta duk wani abu da ka hana Allah, ta yi ni azumi dan kai dan neman yaddar ka Allah, ka cece ta, ka kubutar daga ita daga cikin wahala, Allah ka sa ta a rahamarka. Sai Allah ta'ala ya ce na karbi roƙonka azumi, ta shige gidan aljanna kawai. Kun ga Alkur'ani da azumi suna ceto. Sannan ba nan kaɗai ba, Alkur'ani ina so in gaya mana falalan Alkur'ani ne yana gargaɗi ga duk mutumin da ya kauce wa dokar Allah. Allah ta'ala liyunzira ba'asan shadidan min ladunhu, shi Alkur'ani wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Sannan yana albishir ga suwaye? Masu imani, waɗannan waɗanda suka yi aiki na ƙwarai. Mun ji wannan da kyau? Da aka ce duk inda ka ga an kawo a imani sai ka ji an kawo aiki na ƙwarai, uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya. Da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr, sai ya ce sai me? Illal ladhina amanu, sai aka ce me? Wa amilus salihati. Duk inda ka samu maganar imani sai ka ji an kawo maganar aiki na ƙwarai, haka ne? Allah ta'ala ce innal ladhina amanu, bari mu kawo ko uku sai mu gaba, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khawla. Allah yace da ya kawo magana a cikin lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min allahi yatlu sufan mutahhara fiha kutubun qayyima wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyina ko وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سألها أجمي إن الذين كفروكم من أهل الكتاب والمشركين سوين على سشقا في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ما سي إيمان فا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سوكم أين على سشقا أولئك هم خير البرية إن أنا وكو منسو jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin ai kun ji aljanna kan ya shigo ko a gurin imani da aiki na kware ko jannatu adnin tajri ku ji abun ma da dadi adnin tajri Allah ka ba mu aljanna jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu sai Allah ce khalidina fiha abada ayoyi guda 13 a cikin alqur'ani suka zo da abada 13 cir Allah ce khalidina fiha abada yanzu wadanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai muna ji Allah ce jazaohum inda rabbihim sakamakon su a gurin ubangijin su jannatun wata aljanna ce adinin tadawwama dindindin tajri min tahtiha al-anharu kuma kolamu suna gudana a karkashin ta kun san duk inda ka ji an yi maganar dadi zaka ji an kawo maganar ruwa duk inda ka ji an ce gurin nan yana da dadin zama to za ka ji an kawo maganar ruwa domin ruwa shine yana ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomi shi yasa Allah ta'ala ya sauke shi duk halar ruwa kuna ji na ba ku ganewa Allah ya muku albarka in karatun ya nauyi ku ce ya nauyi ba sai mu sassauta ba mu yi ta tafiya duk wahalar ruwa za ka iya zuwa gari ka samu an cika drone a bakin hanya an dole moda a kai kowa ya zo ya diba ya sha ya yi alwala ya zagaya ya yi tsarki ya zo ya yi tsarki ya yi alwala ya yi sallah ina da a samu komin wahalar ruwa in ka je gari za ka samu kuma idan ka je guri bakunta me za a fara kawo ma ruwa mana haka ne ko ba haka bane amma nan tunda kike yawo kowa da karmagori kai ba ta magori ba ko ta boka kin tabbajin inda aka ce ga inda duk inda kaje kan hanya zaka samu buhun shinkafa an nade bakin an daura kuyangi kowa yazo ya gwada ko mun tabbaji ko kuma a kawo abin nan buhun masara shi ma an nade ya ce kai wallahi garin nan akwai dadin zama duk layin da kaje zaka ga buhun shinkafa da masara a nade ai ko cikin azumi ne ba za ka gani ba ko za mu gani inda ake kyautatawa sai dai a dan dauki kwano uku hudu a ce a kaiwa wani a dan boye amma ruwa fa duk tsadan shi zaka same shi a guri duk tsadan sa sai ka samu available a wani guri sai dai in baka bi garin ba koda ku kauye ne to shi yasa ko aljanna duk inda kaje an kawo maganar aljanna sai kaji Allah ya ce tajrimin tahtiha al-anhar to Allah ya ce alqur'ani yana albishir ga masu imani allazina ya'maluna salihati wadannan wadanda suke yin aiki na kwarai kun je an kawo maganar imani da aiki na kwarai duk inda ka ji maganan inda ya maganan aljanna ne in an kawo maganan imani sai ya kawo maganan aiki na kwarai domin tare suke tafiya uwarsu daya ubansu daya bayan da za a ce wane ya yi imani amma baya aiki na kwarai a ce tab wancan na akwai imani sai dai wallahi batta sallah zai yi kun ga ba zai yi ba dole in aka samu imani sai a samu aiki na kwarai shi kuma imani shi imani da muke ji mai littafin risala yace mana abinda ake nufi da imani qaulun bil lisan ko wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalbi yazidu bi ziyadati al a'mal wa yanqusu bil ma'siyah imani kuna ji kudirawa a zuciya ka yarda da duk abinda Allah da manzansa suka ce ka kudura a zuciyarka shine gaskiya sannan ka furta a bakinka sannan gababenka su nuna kana aikin to wannan shine imani sannan shi imani yana karuwa ne da karuwa aiki sannan yana raguwa da sabawa Allah duk lokacin da mutum yake sabawa Allah imanin shi raguwa yake yi duk lokacin da mutum yake bautar Allah imanin shi karuwa yake yi wallahi idan imani to na miki shine ko to ai mun fassara aya biya mun yi kokari Allah ta'ala yace ay anna lahum malan yace anna lahumul janna wa ma fiha minan na'imul muqim wadanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai alqur'ani yana musu albishir cewa za su shiga aljanna za ta an musu alƙawarin aljanna da abin da ke cikin ta na ni'imomi wanda suke tabbatattu kuma ba sa karewa duk dadin duniya wallahi mutum zai batta duk kyawun ginin duniya da fentin da aka yi indai a duniya ne kullun gari ya waye fentin kara kodewa yake ina ta da yana kodewa ko baya kodewa yanzu gadanki da aka kawo ki kina budurwa dakin yanzu karshen ta gadan ma ya karye kila har an kai shi gyara amma gadan aljanna kullun kara karfi yake yi da kyau duk ni'ima da kake ji indai niman aljanna ne karuwa take yi dukkan ki da Allah ta'ala ya yi miki lokacin da aka ce kin yi da daya kin yi yaya biyu uku hudu kin je yaya bakwai da kin je yaya takwas tara sai dai ki ji ana ce da an taje za ki ji ayye mu kam ai mun yi ba haka bane duk kayan da kike tarawa a cikin dakin naki da aka kawo ki da shi wanda kayan ba naki bane ba na mamarki bane ba na babanki bane ba na mijinki bane ba fa mai kayan kayan daki to nawa ne to irin kayan naki ne ki fitar ki sayar akwai duk wacce ta sayar sai kin ji ana cewa tab wance ai ta bani duk ta sayar da kayan dakin to nawa ne abu naka ne ai zaka iya sayarwa ba Hausawa suka ce abu naka maganin akwabe ka ba sannan in namijin ne ki bashi ya sayar in ya sayar da guda biyu sai kin ji maganar sai an tayyada shi duk gari in an yi wasa ha a Facebook kai har second ba Facebook ba sannan babanki ba zai dauka mamanki ba za ta dauka ba kuma in aka shekara 40 50 in ka je dakin ko nawa ce ce in ta samu gata da yawa shine za ka ga an shimfida mata ledan tsakar daki sabo ƴaƴanta a kawo yar katuwar katifa a ajiye mata sai ayye mu kan ai sai dai kaga yara sun zo sun taru to ina wancan kayan yayi aina ya kare to za mu ji magana a cikin alfaharin illar alfahari kar mu damu da alfahari kun san abin da yasa na shigo da wannan ina nuna mana ni'imar aljanna ita ce wacce bata na kasu he dai karuwa amma duk kayan da aka jera miki a daki wallahi in kika shekara 50 a duniya sai kiga ba kayan in aka ci rashin sa in aka yi sa'a a samu yan samira mai irin hannun katakon nan ko biyar ko shida su ma da yan kullun maganin ciwon ciki a ciki da maganin kurgan yara tsakani da Allah ko ba haka bane a dakin duk kayan ina ya je to kuma baki sayar kika ci kwalan ba baki kawo fi sabilillahi aka taimaki addinin Allah ba azuzun marayun baki taimaka ba amma da an tashi bikin wata bayankin jiya da take fargaba za ta yi ballali ina ce muna jin ana maganar masu imani da suka yi aiki na kwarai za su shiga aljanna to wallahi mu yi aiki na kwarai duk guduma wanda zaki bayar a duniya in dai zaki bayar da shi ya kare a duniya to ya kare kinan amma nan da zaki taimaki addinin Allah shine maganar ya amaruna salihati anna lahum ajran hasana kuma in kin shiga cikin aljannan Allah ce makisina fihi abada zaki zauna a cikin gidan aljannan din 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 titir sikitir dodar babu futa a ciki ai idan aka ce din 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 an rage to abada Allah ya ce makisina fihi abada shi yasa na ce din 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 titir sikitir dodar babu futa a ciki Allah ta malai ya ce ai wa yukhawifu ulaika likufrihim Allah ta'ala yana tsoratar da kafire da kafircin su na azaba wa inna ma lam yadhkuril munzar bihi istighna'an bi taqdimi dhikrihi Allah ta'ala yace Allah bai ambaci waye mai gargadin ba dan magana ta riga ta kare alqur'ani inji malan yace alqur'ani shi Allah ya aiko da gargadin manzon Allah shi Allah ya aiko ya gaya mana gargadin yanzu duk wanda ya zauna akan kujera na yin wa'azi yake karantar da al'umma to wakilin annabi ne yanzu nan kun ji maganganun nan da muka fada yau wallahi sai mun maimaita su a gaban Allah gaba ɗaya kuma kuna gun za ku gani ai za mu je Allah hada mu a aljannan to lokaci yayi za mu tsaya a nan an ce min lokaci yayi za mu tashi a aya ta gaba mun yi makisi na fiye abada ko za mu tashi a yanzu lalazina qalu takallahu walada wannan mai tambayan take cewa assalamu alaikum mace mai ciki da ta ga jini kuma cikin bai wuce wata uku ba kuma jinin bai fi sau biyu ba sai jinin ya saki daukewa yaya azuminta yake ni kan biyo na gani to ko idan na fa har yanzu kiliya suke fa wannan tana tambaya akan matar da ke da juna biyu amma cikin karami ne sai ta ga jini ya zo shin yaya azuminta yake malamai suna maganganu da yawa ko malaman malikiya sun kawo cewa hatta mace mai cikin ma tana iya yin jinin al'ada amma nadiran ne shine ma mai littafin alari ya kawo cewa walil hamili ina ce mun gani a cikin alari to saboda haka wannan azumin in muka dauki wannan fatawa na malaman fiqhun malikiya sai mu dauke shi a matsayin jinin al'ada kuma azumin ta baya nan amma inda a ce cikin ne ya zube lokacin bai zama da ba mun fahimci wannan gaban ta yi zuban ciki ne kenan ba lagon kaya ba ai tun bala na gaya mana bambancin ciki da kuma lagon kaya a Hausa in an ce lagon kaya dan ya gama halittuwa sai ta haife shi ba rai sai a ce wance ta yi lagon kaya amma nan yanzu tun yana da wata biyu ai bai zama da ba yana gudan jini ne kawai zuwa wata uku nan duka tunda manzon Allah ya gaya mana za a halitti inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa kwana 40 gudan mani thumma yakunu alaqatan mislu zalik ya sake kwana 40 yana gudan jini in an hada 40 biyu nawa 80 wata nawa wata biyu da kwanaki ko to sannan bayan nan thumma yakunu mudghatan mislu zalik sai kuma a mai da shi gudan tsoka ashe nan yanzu kun ga dubbe zama rai ba abu sa mishi rai ba to idan aka ce mace cikin ya zube jini ne kawai ya zube to wannan kan malamai da dama sun yi ittifakin ba a kiran shi da jinin al'ada a jinin biki kawai zata kaman jinin istihada ne amma nan lokacin da aka gama halittar shi sai sai lagon kaya to tana biki kenan da Allah mun gane wannan gurin Allahu ta'ala alam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا لقنك عبند مكيد دي الله كبامنا ليش كسا كلما الله يافي منا الله يمنى بيواد إخلاصي دع عبند زامي ميدان الله عبند أكي دان الله شيكي دوليوا واند بأي دان الله ببايا دوليوا ما كان لله يتصل وما كان لغير الله ينقطع duk abin da zaki kisa ikhlasi ki dan Allah wallahi in dai mutun ya aiki ba dan Allah ba Allah bai amsa aikin ba za a karba aikin ba rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh